Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya ji mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 29 ga watan Disamba na shekarar 2023. Maganar kenan. Mu a cikin shirin namu na yau na samu tattaunawa da wani dan kasuwa daga Najeriya yayin wata ziyara da ya kawo ofishinmu inda ya yi mana ƙarin haske akan muhimmancin yin sana'a musamman ma ga matasa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Daya daga cikin matsalolin matasa a Najeriya shine rashin aikin yi. Akan wannan matsala na tattauna da Nuruddin Abubakar, dan kasuwa kuma wanda ya kware akan media buying. Yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu na sashen Hausa na murya Amurka, inda ya yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin sana'a da aikin yi musamman ma ga matasa.
To, assalamu alaikum. Sunana Nuruddin Abubakar. Ni zan iya cewa ni dan kasuwa ne, ni dan media ne, ni manomi ne, ta ni dan gini ne, zan iya cewa ko real estate ne ko gini yadda dai ake kira shi.
So me wani irin ƙarin bayani zaka yi mana akan irin kasuwancin da kake yi?
Well, kasuwanci ina yin shi a fanni kala da kala. Ina media buying ta fannin media kenan.
So ya za a yi wa masu sauraro bayani da Hausa su fahimci me ake nufi da media buying?
Shi media buying haraka ne da za ka kwaikwaye da za ka kware wajen saye da sayarwa na talla a kan fannin waɗanda za ka yi matallan. Kamar yanzu ku da kuke nan, in kuna neman a tallata abubuwan da kuke yi, to nan ne irin mu kun muka shigo ciki, sai mu zo mu gaya muku yadda za a tallata, ya yi muku amfani, yadda kuɗin zai ragu, yadda dai za ku samu alheri akan tallan yadda ya kamata ku yi shi. So nawa ya kamata ku yi shi a sati, so nawa ya kamata ku yi shi a shekara, wani lokaci ya kamata ku yi shi, wani lokaci ne bai kamata ku yi shi ba, a wata ga so nawa ya kamata ku yi da sauransu. To nan ne muke yi sai mu tallata kabar abubuwa da suka kunshi harkar cinikayya na sayar da jari ko kuma sayar da wani abubuwan kasuwanci bisa ga yadda su waɗanda ke son su sayar suke son sayar da shi. So mu muna ƙara ma sayarwan fa'ida ne.
So kamar masu sauraro yanda za su fahimta, kuna tallata ko kasuwancin wani ko aikin wani?
Yawwa,
yawwa. So idan misali wani yana so ya fara irin wannan kasuwancin, ta yaya zai fara ko wani irin horo ya kamata ya je samu?
Eto, asalin gaskiya usually ya kan fara ne daga lokacin da mutum ya je makaranta. A fannin makaranta ko ka je ne ka karanci haraka na media, amma in ma ba haka ba, kome ka karanta in ka nuna kana da kwadayin irin wannan irin harkar kasuwancin na media buying kana iya zuwa ka je ka yi register da APCON Advertising Practitioners Council of Nigeria sune suke da karfin su yi register inka
sune hukumar da suke
yes sune hukumar da za su yi register naka su baka certificate bisa ga kaidodi wayansu zaka rubuta jaraba wayansu kuma takaddunka ne da zaka bayyana musu za su nuna cewa ga level inda ya kamata a jika so zaka fara a level ne zaka fara so daga nan ne in ka gama wannan aka baka takaddu kana iya ka rika training akwai modules na training da zaka shiga in ka ga dama kana iya yi da APCON din wanda za su in suna da training zaka je don ka kara ma kanka karfi don ka san abin da kake wayansu kuma kana iya zuwa ka je ka samu inda ake da wani advert consultant sai ka je kai joining din shi sai ya rika koyar da kai yadda abubuwan ke tafiya har ka zo kai ma ka kure
so kamar yanzu misali a Najeriya yanda akwai matsalolin tattalin arziki sannan kuma akwai matsalolin da matasa suna nan ba su da aikin yi wasu da yawa sun gama karatu wasu kuma ba su samu sun gama karatun ba amma ba su da aikin yi so wani irin kira ko kwarin gwiwa zaka iya ba matasa
wannan angle din da kika taba ya so sabon inda ke mun kaikai don asalin gaskiya ba inda za a ce a duniya babu challenge na tattalin arziki na kuma Najeriya ni ina ganin Najeriya akwai matsalar tattalin arziki amma ba yadda mutane suka fahimce shi ba mu abin da ke damun yadda za a yi mutane su san cewa muna da arziki yadda za mu sarrafa wannan arzikin shine matsala na daya da ke damun dan in ka duba zaka ga mutane daga kasar waje da yawa sukan zo Najeriya su yi business ko su nemi yadda za su nemi tattalin arziki sai ka ji mamaki kuma suna samun hanyoyin nan suna ci gaba suna samun alheri to mu wa'anda kenan meye matsalar mu to matsalar mu ina ganin zan iya cewa ya fara da yadda gwamnati za ta yi ta taimaka ma youth daga makaranta ana da reliance upon in kai karatu takaddun makarantanka su ne za su fidda kai amma in ka duba duniya gaba daya har da kasashe irin naku nan da suka yi gaba ba haka abin yake ba sai ka ga mutun nan ya danyi dan course din shi dan training din shi wannan training din a kullun yana upgrading kanshi kuma yana samu yana cin abinci yana kula da bukatocin shi nan in mutun kafinta ne zaka ga ba zai tsaya a kafinta bane kai zai rika upgrading kanshi in yana using hammer da kusa a hankali zai bar using hammer da kusa zai rika using machine din nan mai murda screw a hankali zai moving to another level na abubuwa amma mu namu ba a tunanin yadda za a ci gaba sai dai ana nan inda ake to nan ne ina ganin shine matsalar mu na farko vocational training shine very important da ya kamata Nigeria ta yi focusing upon don vocational training yana da karfin fidda mu daga halin da muka samu kanmu akwai youth da yawa masu ideas masu focus amma sai kaga ba inda gwamnati za ta tallafa musu to vocational training din nan su san
horo a sana'o'i
yawa ayyuka yawa shi to wannan horon shine ba a cika bashi kula ba duk inda kai tunani yau duk abin da kai tunani na rayuwa yanzu ba ana cewa ana motoci ba da ake using da wuta
wutar
lantarki ya akai aka samu irin wayannan motocin ai yara ne ɗan makaranta wayanda suke da fasaha suke da tunani shine suka yi wannan tunanin gwamnati ta tallafa musu mutane masu hannu da shudi suka tallafa musu aka zo har yanzu ana kokarin revolutionizing yadda za a yi tukin mota kawai in motan ka battery ya danyi sanyi ko ya ragu sai aje ai charge to amma in an duba daga asali daga ina abin ya fara nan Najeriya mun taba an taba yam pounder abin daka doya to wanda aka ce ya asalin daka doyan nan sai kaga abin ba haka yake tafiya ba daga baya da yayi wannan tunanin ya kasa samun tallafi aka ce sai je wani kasa sai suka tallafa mai sai daka doyan kuma ya alfahari daga baya aka je ana sayan shi abin daka doyan machine din daka doyan har yayi tsada wajajen kullun kowa na yi ta sai yana amfani da shi to ina ganin gwamnati ne ya kamata ta tashi tsaye
so da kace mutane daga kasashen waje suna zuwa Najeriya suna yin sana'o'i kuma suna samun kuɗi so masu sauraron mu wasu zasu ce to ai ta ya za a yi so su samu jarin da za su fara sana'o'i ko rashin jari ne ya hana ne yin sana'a
eh to shi ba wannan yana da alaka kala-kala dan yanzu in ka ce ko me zaka yi in ka ce zaka yi dole sai kana da jari to wannan tallafin na jari shi ya zama muna matsala sosai don wayansu sai a ba su jari amma in ba su jari instead of su yi amfani da shi ma abinda aka ce su yi amfani da shi ba za su yi ba to dan ne ko gwamnati ya kamata shi ma ta ƙara tashi tsaye wayannan jarin da aka baka na kai aiki ne na yadda kai in ka fita daga wannan halin za a iya taimaka ma wani shi ma ya fita daga wannan halin amma sai kaga an ba da wannan tallafin babu monitoring ba a sa ido dan a san cewa
babu horon yanda za a tafiyar da
karshenta ya ne ka sarrafa wannan abu kuma yadda ka sarrafa ya kai da shi ni ina da tunanin cewa akwai abu da Najeriya ke da yake da fa'ida sosai shine wannan NYSC da ake a wajen NYSC
bautar kasa
instead of ka rika tunanin cewa ya zaka yi ka gama aiki ka je ka nemi aikin gwamnati ya kamata ta shigo ciki lalle ayi focusing a canza ma mutane aqida na aikin gwamnati a mayar da aqidan yadda za su yi su in za su fito daga wannan horon kasan ya zamanto such that su za a hore su zama masu daukan mutane aiki ba waɗanda za su fito da kwali zuwa neman aiki ba kuma ya za a fara wannan noma kowa ya san akwai alheri a cikin harkar noma to amma yadda ake noman har yanzu ba a kai ga noma yadda za a yi ya zama noma na neman alheri ba sai dai noma na gadon gado da ake yi na da komai za ka ga yanzu ko masara za ka shuka akwai yadda za ka shuka masara ta yi maka amfani fiye da yadda abin da za ka samu to amma har yanzu waɗannan abubuwan su nake tunanin gwamnati ya kamata ta shigo sosai cikin wannan al'amarin yadda daga NYSC in ya kama za a ce maka ka je ne ka yi rajista na kamfani ko zai iya yiwuwa kamar business ne ko limited liability duk wanda ya kama sai ka je ka yi rajista daga wannan rajista da waɗannan takardun kamfaninka ka je a yi maka garanto ka je ka karɓi bashi a inda ake karɓan bashi na noma in ka karɓa kafin wannan kai ya zamanto cewa gwamnati ta sa maka hannu akwai inda za ka je a nemi yankin fili da za a baka wannan filin no matter size independent on sizes inda za a baka kuɗi ka je ka fara noma noman yanzu ga noman kifi da ake wajajen ana cin kifi sosai ko ɗanyen kifi wanda ake yanka ko gasashe ko busashe duk wani ka samu abu ne na kawo jari amma shi ma wannan noman kifin sai kana da jalli to amma ba ma ka tsaya ga noman kifi ba ka tsaya kana noman kifi shi abincin da kifin zai ci yanzu ya fara fin karfin masu noman kifin to amma inda gwamnati za ta mayar da hankali na training mutane a hora su ko a kai su yanzu kasashe su koyi yadda ake wannan abu su dawo su ma su koya ma wayansu da aka koya ma su ma su koya ma wayansu da sai kaga abin ya je da nisa kuma a haka ne kadai ina ganin za a ce an rage harkar tsaro wannan matsalar na tsaro dan yanayi ne zaka ga mutane sun tashi ba abin yi safiya har yamma ba ai komai ba to dole sai kaga zuciyarsu na ra'aya musu wani abu daban amma in gwamnati za ta samu kan harkar noma kawai harkar noma a ce an mayar da hankali da shi an koya ma mutane noma ya zamanto noma ba wai kana noma ba noma na neman arziki in aka koya ma mutane wannan to ina ganin Najeriya fa sai dai mu rika kiran wayansu su zo su yi mana aiki amma ba mu je neman aiki wani waje ba ko ko mu je aikin gwamnati
assalamu alaikum yau kuma gane ni zan yi ba tun bismillah Allah wahidu mai dare mai rana rahimi
mai dare mai rana rahimi
ya make ne tabaraka wahidu wata waka ce uzani
wata waka ce uzani
wata nasiri akan al'umma kuma zare rota da ilimi
kuma zare rota da ilimi
ya Allah sarki wahidu ya make ne tabaraka rahimi ya make ne tabaraka rahimi
ya al'umma
kuma har hada kai din cigaba
kuma har hada kai din cigaba
adda ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari
rikici ya rage a cikin gari
zamanin yau kowa ya bace da badar neman sai sun kwago har da kumanya na cikin gari
ana kumanya na cikin gari
ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shanguya ka tsare ka raba mu da shanguya
ya al'umma dan jariya kuma har hada kai din cigaba
wanda
duk ya biye shi ya shauya
wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya
zai kasance kan halin wuya
sarwa kada da dangin ka ka butun da ka masa kamun gaskiya
madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau yanzu kuma zamu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar mu da Nuruddin Abubakar inda na tambaye shi akan wani irin kira zai yi ga iyaye akan muhimmancin ilimin ƴaƴa mata.
Wannan kuma shi ma abu ne da ya addabe mu sosai. Don mutane in ka duba kaman mutane wanda ke cikin ƙauye sosai ba su kula da yadda za a yi a samu wannan harkar ilimin an tallafa ta ba. Don fa ilimi shine kadai abin da yake canza cikin ikon Allah. Shine kadai abin da yake canza yanayin tafiyar rayuwar kowa. Dan in ka tashi kana da ilimi Allah kadai san inda zaka kai. Ai ilimin ba wai ilimin boko kawai bane. Ilimi ne hadda na na fasaha. Na fasaha da sauransu. To in Allah ya taimake ka kana dan samun budewar wannan irin ilimin Allah kadai san inda zaka kai. So kira na da nake yi ma gwamnati da mutanen ayi kokari a mayar da hankali shi ilimi duk yadda za a yi a sarrafa shi ya zamanto in ka haifi da ka rufe ido wannan me ake kiran shi ne jalli ne investment ne kake yi ko kai bai maka amfani ba zai yi ma wannan dan da ka haifa zai yi mai amfani
kuma shi dan zai amfani al'umma
zai amfani iyalan shi zai amfani al'umma karkab kakka yi tunanin wai kashe kuɗi yarinya in ka haife ta ta girma aure za ta yi ai al'umma ake tunani dan akwai maganar da ake cewa in ka koyar da yarinya karatu ka koyar da al'umma so matan mu yanzu ina ganin sun dan tashi tsaye dan a kullum abin da nake so a yi la'akari da shi ne jiya ba haka muke ba yanzu abubuwa sun canza kuma muna fatan za su ƙara canza akwai kira da nake yi ma mutanen gwamnati a kullum a rika tunanin yadda za a canza abubuwa bisa ga yadda suke da a canza su duk wani ƙari da kai no mata ko kadan ne at least ka dai dan yi ƙari kakka zo ka rike kujerar mulki kai baka yi ƙarin komai ba kuma ka sauka haka nan baka ƙara wani abu ba al'ummar da ka samu to ina ganin ai ka tafi haka lallai za mu ci nasara za mu samu galaba abubuwan da ke addaban wajen mu Najeriya insha Allah
to bari dai mu karkare akan matsalolin ko in ce kafafan sada zumunta yawanci yanzu kusan kowa ya raja'a da su wasu suna harkokin kasuwanci wasu kuma kai suna yi dan nishadi ne to da yawan matasan mu yanzu suna amfani da waɗannan kafofin ne suna abubuwa na rashin tarbiya na rashin ɗabi'a kalilan daga cikin su kuma suna amfani da shi wajen neman kuɗi ko kasuwanci ko wani abu to wani kira zaka yi wa ga matasan mu duka maza da mata akan kafofin sada zumunta
to ala kullu hali wannan abin da kake faɗi haka abin yake dan matsala babban matsala dake addaba akwai tun ina yaro na fahimci cewa a lokacin mu muna karanta me ake kira wayannan littattafan da ake kira novels ana mafahimtan in ka karanta littafi da aka rubuta a Amurka. Tamkar ka bar kasar da kake ka shiga Amurka ne don tunanin wanda yake Amurka shine addabe cikin wannan littafin, yadda zai kalamanto shi, yadda zai rubuto shi, ɗabi'an wajen shine zai dauka a cikin littafin. So a lokacin muna yi ma Allah godiya, kowa dan makwabcinka danka ne, kana yi mai tarbiya, amma ba haka abin yake ba yanzu. Amma kira da nake yi da babban murya, ita gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amarin, a yi regulating din wannan al'amarin. Akwai kasashe waɗanda sanin abubuwan da za su faru nan gaba.
Akwai lokacin da majalisa ta yi kokarin cewa ya kamata a shigo, gwamnati ta shigo ciki ta ga yadda za ta yi ta sassaita al'amuran da ake yi a kafafen sada zumunta da waɗanda ake watsawa. Kamar masu hawa suna cin zarafin wasu ko suna yaɗa labaran ƙarya. So amma mutane da yawa sun zo sun yi ta sukan lamarin, suna cewa za a hana su ƴancin faɗin albarkacin bakin su.
To shi yasa gwamnati take gwamnati, don da duk ta yi yunkurin yin abin alheri ko abin da ya kamata ta yi, ya kamata ta fara da fahimtar da mutane. Ina ganin yanayin fahimtar da mutanen ne, watakila ba a fahimtar da su yadda za su gani ba, amma kowa yanzu ya sani akwai wanda za ka ga sun tashi daga safe har yamma ba wani abu da suke shi wannan kafar sada zumunci, in ban da shirme da sakarci. To amma akwai wa'ansu kuma wa'anda suna amfani da shi don taimaka ma kansu su koyi abubuwan da ba su sani ba, su yi abubuwan da za su kawo musu fa'ida. Amma ga wa'anda ba su amfani da shi, gaskiya abin ya kai inda ya kai. Don a yanzu yara, sai ka ga yaro shekara 11, 12, 13 bai da wani abu da ke ja mai hankali kamar wannan social media ɗin. To ko a lokacin nan ne ya kamata a ce yaro ya mayar da hankali a karatu, don in ya samu wani distraction sai ka ga abun yana. In fact ni ina ganin gwamnati ta bata lokaci ne tana wani bebe. Akwai yadda gwamnati za ta yi ta shiga cikin wannan al'amarin don a samu.
So kuma iyaye ta ina za su shigo domin su taimaka ma ƴaƴansu?
Iyaye a kullum ka rika tunanin yadda za a yi yaronka ya zamanto zai zama mai ake cewa shining example to al'umma,
dan kasa na gari.
Yawa, ya zama dan kasa na gari ga al'umma, ga kowa. Dan in har baka kai ga haka ba, to ina ga baka cimma gurinka ba as a parent. Dan abinda ya kamata iyaye su yi, akwai yaro a kiyasce lokacin da imma akwai shekara da ake ganin yaro ya kai mallakan kanshi da zai iya haraka da irin waɗannan abubuwa. In ko ba haka ba, akwai abin da ake kira parental guidance. Duk abin da zaka sai mai na amfani na ci gaba, to dole a sa wannan abun da zai iya limiting inda zai iya shiga da inda ba zai iya shiga ba, don kar wata rana ya zama maka matsala. Don wani lokaci in ka ga ya je ya koyi wasu abubuwa, ba za ka yi tunanin wajajen suna da nisa ba, daga wajen ne. Ko ƙaramin yaro yanzu sai ka ga ya je yana waƙe-waƙe ko yana tsalle-tsalle ko yana faɗace-faɗace, in ka duba sai ka ga daga wannan exposure ne da yake samu na irin wannan abubuwa, wanda ba haka suke ba a lokacin. To amma duk da haka ba abin da bai da magani. Komai ka gani akwai yadda za a sarrafa shi ya yi ma mutane alheri. To a yi riƙa tunani kullum yadda abin zai zama alheri, ba yadda zai saba ma yadda zai zama abin da yake so ya zama. Idan in all honesty na yi aikin gwamnati shekara 20 na aji, to yanzu ina aikin kaina ne. So I have seen it all. So the best of my knowledge with all manner of humility. Na ga abubuwa kala-kala, kuma na ga abubuwan da ke addaban mu kamar yadda muka yi magana yanzu. Akwai kiran da nake son in yi ga kamar akwai abokina governor Niger yanzu ya yi yunkuri, yana son ya yi abu mai kyau, yana son ya kafa gonaki. Yadda na ƙara baki labari na mutane su koma gona, shi kuma ya ga yadda zai tallafa a wannan lamarin. To kaga the only missing chain ko missing gap shi ne da za a yi enlightening mutane, dole yadda za a faɗakar da su su san cewa wannan abin da anniya mai kyau ake kuma ana yi ne don su kai ga taimakon kansu don da ba ƙasar da za ta ci gaba ba ta yi konkarin harkan abinci ba don wasu ka gama da harkan abinci duk sauran wayansu abubuwa za su shige ciki ko maganar tsaron nan da muka yi shi ma zai shiga ciki to amma kiyas ce yadda za ka kula da yadda za ka ci abinci ba ko a gidanka ne in ba ka iya kula da harkan abinci to me za ka iya kula da shi babu amma in kana iya kula da harkan abinci kaga za ka yi nisa a tare wayansu abubuwa ma da ba su taso ba cikin ikon Allah so there is a lot and ina ganin kamar a ƙasa irin Najeriya Najeriya Allah ya mata arziki na ƙasa na amfanin ƙasa da sauransu kuma ya mata arziki na mutane dan typical dan Najeriya yanzu ka dauke shi ka ajje shi a wani ƙasa ka dawo inda ya san abin da yake ka waiwaye shi nan ba da dadewa ba sai ka ga ya tsallake inda ka ajje shi ya ci gaba dan saboda yadda muka samu kan so abu ne da ya kamata a ce an duba sosai da sosai dan a san yadda zamu fito daga inda muke kuma insha Allah zamu fito the future looks very promising da yanzu in kin duba tsadan man fetur ina ne man fetur bai da tsada babu ko anan in ka duba ba kowa bane kasafai zai dauki mota yayi ta zage-zage yadda ake can a Najeriya kowa wato ina ganin mun dade muna yi makan mu ƙarya yanzu ne ya kamata mu bi gaskiya yadda take shi wannan mai yana da tsada kowa ya sani to amma ya kamata mutane su san cewa gwamnati ni ana wa tunanin ai ga yadda take the number of years tun da aka yi discovering petrol in dai wani jin dadi ne na petrol ya ci a ce in Najeriya sun yi nisa da jin dadin nan tun da petrol ne muke saya wayansu wayanda ba su da mutunci har daukan petrol din suke su tsallake border su je su sayar da shi which means a wajen mu yafi arha dan wani waje to in kace kuma muke yi so ya kamata yafi arha har ga wani lokaci ne zai fi arha a wannan rike wanda ake so abu ne da ya kamata a ce mun tashi tsaye mun yi supporting gwamnati ita kuma ai akwai abin da ake cewa akwai nauyin ka ga gwamnati akwai nauyin gwamnati kuma gare ka in har gwamnati da gaske take ga policies da ta jera su ko mutane suka bata goyon baya to gwamnati ita kuma bai kamata ta saba a wannan alƙawarin da ta yi ba
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Yau ta tantance